sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 9 ga watan Janairun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji fashin baki da Malam Nasir Zahradin Yamana kan tsarin mulkin Amurka da yadda yake tasiri a kasashenmu. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasura da Mayari Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar kula da lafiya ta China NHSA ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ba za ta hada da Paxlovid na kamfanin Pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba, kamar yadda kamfanin na Amurka ya nakalto tsadan maganin COVID-19 da yawa. Maganin rigakafin cutar ta COVID-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce, lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar. Amma hukumomi sun yi tattaunawa da Pfizer a cikin 'yan kwanakin nan don yanke shawarar ko za su saka shi a cikin sabon tsarin jerin sunayen magunguna wanda suke sabuntawa kowace shekara. Sa maganin a jerin magungunan rigakafin yana nufin ana iya samun maganin ta hanyar tsarin inshorar lafiya na kasar wanda zai ƙara yawansa, amma ya zo tare da yanayi da masana'antu ke rage farashi. Zagayen da aka yi a baya sun ga masu sayar da magungunan sun rage farashin da ya kai kashi 62 cikin 100 bayan tattaunawa da jami'ai. Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kasar Ukraine, inda aka kashe akalla mutane 2 yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum ɗaya a harin da aka kai a Bukmut, sannan wasu 8 sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo Krylenko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Birnin Bukmut ya taɓa zama birni mai mutane 70,000, yanzu an yi watsi da shi, inda yawan mutanen da suka rage ke rayuwa ta hanyar 'yan sa-kai waɗanda ke taimakawa kula da cibiyoyin da ba za a iya cin nasara ba, waɗanda galibi tantuna ne da aka kafa don ba da wutar lantarki, sabis na intanet, ruwa da magunguna. Gwamna Ole Sinihubov ya ce an kashe mutum ɗaya a yankin Kharkiv a garin Merepa, sannan an yi lugudan wuta a wasu matsuguni 2 a yankin. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi, dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane 30,000 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru 2 idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka. Amma Biden ya ce za a ta saƙiyarsu zuwa Mexico idan suka shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba, inda aka faɗaɗa manufofin shige da fice na lokacin annoba wanda ya nuna damuwa game da yaduwar coronavirus a matsayin dalilin hana bakin haure da ke ƙoƙarin shiga Amurka. Gabanin tafiyar, fadar White House ta ce Biden, wanda 'yan Republican masu adawa suka daɗe suna caccaka a matsayin mai sassaucin ra'ayi kan tsaron kan iyaka, zai tantance ayyukan jami'an tsaro a ziyararsa ta farko zuwa kan iyakar cikin shekaru 2 da ya yi a fadar White House.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya Malam Nasir Zahradin, yayin wata ziyara da ya kawo a nan Amurka, ya mana fashin baki akan tsarin mulkin shugaban kasa mai cikakken iko da Amurka ke amfani da shi shekaru aro-aro, wani tsarin shugabanci da kasashe irin namu ke koyi da shi. Ga dai hirarsa da abokin aikin mu Sarfil Hashim Gubel.
Wannan siyasa ta Amurka kasan ita ce abin da mutane da yawa suke kwaikwaya, ko kasashe da yawa suke kwaikwaya har da Najeriya, domin a da tsarin da muke bi shine na parliamentary wato na majalisa inda shugaban kasa ma dan majalisa ne kuma ba za ka iya zama minister ba har sai an zabo ka daga mazabarka ta garin ku to idan an zabo ka ka shiga majalisa to anan ne za ka iya zama minister wannan tsarin da aka yi lokacin su tafawa balewa da Saddauna da Azikiwe da Awolo shine tsarin da aka zo bayan an sojoji sun zo sun dau mulki da za a dawo mutane da yawa suka ga cewa kamata a canja tsarin wata kin tsarin ne bai da kyau shi yasa aka yi ta samun matsaloli to shine aka dau wannan tsari na shugaba mai cikakken iko na Amurka wanda aka fara shi a jamhuriya ta biyu lokacin mulkin shugaba Shehu Shagari to kuma bayan an tankofar da gwamnatin sa an zo tafiya ta tafiya aka zo na uku kuma da na hudu da wannan ma da ake ciki yanzu duk irin tsarin da aka dauka kenan na shugaba mai cikakken iko
haka to ya zamu ci menene tasirin wannan tsari da aka dauka ana cewa har yanzu babu wani alamu tunda ba mu jin maganar cewa ana kokarin a sauya ko kuma akwai matsala
to wani abu da wannan tsarin shine gaskiya yana da tsada ainihin domin me domin kaga majalisa guda biyu ce amma wancan tsarin na da majalisa daya ce kuma irin dawainiyar da ake wa yan majalisa da dawainiyar da ake wa ministoci da dawainiyar da ake wa shugaban kasa duk a cikin majalisa za a yi su zaka ga cewa idan wancan ne kamar na Burtaniya kudaden da za a kashe ba su da yawa to amma yanzu zaka ga kasafin kudi na majalisa daban kasafin kudi na ofishin shugaban kasa da kuma sauran ministoci daban wanda wannan ya jawo ana kashe kudi da yawa wannan yana daya daga cikin abubuwan na biyu ana daukar lokaci wajen yin abubuwa a cikin shi wannan tsarin tunda kaga akwai majalisa ta wakilai akwai kuma majalisar dattijai kowace akwai irin nata aikin wasu sai wannan yayi ya tura wannan to kaga in a wannan ne tsari na parliamentary a gaba daya anan ake daukan wato duk wani shawara da za a dauka a majalisa za a dauka kuma shugaban kasa na ciki ko prime minister ministoci duk suna ciki saboda haka tona mai na ake
haka to zamu iya cewa Najeriya tana kokari sosai wajen kwatanta rike wannan tsari kenan kuma yana mata aiki
to za a iya cewa haka amma ka san still ya za a ce kwaikwayo ko har yanzu dai tatata ake ciki domin
sannu kenan
sannu tunda har yanzu dai a tatata muke tunda har yanzu zaka ga abubuwa ba sa mikewa kamar yadda suke mikewa a nan in ka zo maganar tafiyar da dokoki da kuma yadda ake karan tsaye na wasu abubuwan da yadda shugaban kasa wani lokaci yakan yi abubuwa da yake so kuma ba iya taka masa birki
madalla malam Nasiru Zaharuddini kenan tsohon shugaban kungiyar yan jaridar Najeriya a hirarsa da Sarfil Hashim Gumel ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga baban leda ci gaban labaran duniya
magoya bayan tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro da suka ki amincewa da shan kai a zaben da yayi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar Brasilia matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyar sa mai sassaucin ra'ayi shugaba Luiz Inácio Lula da Silva dubban masu zanga-zangar ne suka tsallake shingayen tsaro suka hau kan rufi suka karya tagogi da mamaye dukkan gine-gine uku waɗanda ke da alaka da madafin iko uku wasu sun yi kira da a shiga tsakani na soja dan mai da Bolsonaro mai ra'ayin riƙau zuwa kan karagan mulki tashar talabijin ta Global News ta nuna masu zanga-zanga suna yawo a fadar shugaban kasa wanda yawancin su suna sanye da launin rawaya da kore na kasar wanda ya zama alamar gwamnatin Bolsonaro jami'ai daga majalisar ɗinkin duniya da wata kungiyar agaji suna ganawa da Taliban na Afghanistan a daidai lokacin da ake kara kira ga mahukuntan masu kishin Islama da su kawo karshen abin da wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a matsayin kamfe mai haɗari na hana mata rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da sauran jama'a tarukan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jami'ar sadarwa ta majalisar ɗinkin duniya Melissa Fleming ta faɗa a cikin jawabi na baya-bayan nan cewa kamfanin da hukumomin kasar ke yi na kawar da mata sannan a hankali daga aiki da cuɗanya da sauran jama'a da kuma hana su bayar da gudunmawa wani abu ne da ba a taba gani ba na cutar da kai. Jawabin na Fleming ya zo ne a daidai lokacin da Marcus Pozel, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan, ya gudanar da taruka da manyan ministocin Taliban a babban birnin ƙasar Kabul, inda ya buƙaci su da su ɗage takunkumin da suka sanya wa harkokin ilimin mata da kuma yin aiki ga ƙungiyoyin agaji saboda mummunan halin jin ƙai da ƙasar ke ciki. Pozel ya gudanar da taronsa na baya-bayan nan a jiya Lahadi tare da ministan Taliban na inganta nagarta da rigakafin munanan ayyuka wanda aka dora wa alhakin fassara da aiwatar da tsarin addinin Islama na Taliban.
Agida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ko kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga Nasira da Mai Hikaya da shirin mu na gaba.
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin muna tare da matasa ne a Sokoto birnin Shehu kan hanyoyin da za a samu maslaha a kan ƙalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da Sabon Birni. Kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaɓen Najeriya da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Wata zan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Umar Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamini Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. A makon jiya matashin ɗan jarida Aminu Al-Hussein Amanawa na magana ne kan wata bahaguwar ɗabi'a ta wasu matasan in duniya ta samu. Ku biyo ni mu shiga zauren.
idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abun zai amaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da kofisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani chairman ko wani dan majalisa sai ya zo ai abun nan da ake cewa yayi cikin dare dai Allah kai bature wata dai da hawan shi mukami sai kaga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa dai da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a ra'ayin ana buki tare ake shirye shiryen buki a yanzu saboda ya daga wannan kujeran kaga dole wannan abun ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai ba kuma maki yanzu lokacin zaben nan duka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa sai ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatun taimako idan an zo sabon doka da oda kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar yadda muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motanka za ka ga za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ta dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motanka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina driving license ɗinka ina lambanka ina fitilanka bla 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 ba canji za a yi kai ma ka jiki shi ka tsanka because koyaushe ana so ne a musguna maka sabanin waɗanda suka samu daman su ba su nuna jiki shi ka tsanka. Na ga wasu na irin raha a social media wani ya fusin cewa da a bashi 10,000 da a bashi tutar Najeriya wani yake su. Nan take yake bayani cewa 10,000 nan ko da bashi ne bayan sati ɗaya za a bashi ya fi haƙurin ya jira bayan sati ɗaya ɗin ya karɓi 10,000.
Wato saboda rashin koyar da kishin ƙasa.
Sosai kaga abun ya samu asali ne daga jagorin ya kamata a ce sun dawo da wannan. Za ka yanzu abin da zai baka haushi ba shugabannin ba ba matasan ba duk lokacin da aka zo aka yi taro aka taƙi da takin ƙasa sai haka da yawa ba sa mata shi su mutunta takin ƙasarsu. So sai za a yi ka cuta wannan wanda yake ganin kai jagora ne baka yi ba shi zai iya yi abun ya samu asali ne gaskiya daga su jagorin sai sun canza sannan za a iya samar da mafita.
Bilyamin Umar akasari muna jinka.
Watan zan dan kara ne game da maganar da shiya Aminu ya yi wanda ni zan dubi bangare daya musamman abin da ya shafi kyautatuwa akan abin da ya shafi ma'aikatan tsaro wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su kan tsaya suna karɓar na guru da makamantansu domin idan an kyautata haƙoƙansu da albashinsu kan lokaci su zai iya taimaka wajen ganin cewa sun ba da gudunmuwa na ganin cewa an samu tsayayyen tsaro a ƙasa irin ta Najeriya. So amma idan muka duba kusan kamar yadda ya magana akan 'yan siyasa wannan kusan yana ɗaya daga cikin mu labarinsa wanda ya kawo kusan taɓarɓarewa harkar tsaro wanda kowane lokaci za ka ga kusan dai su wannan 'yan siyasan su suke tara matasa kuma za su ba su kwayoyi da kayan maye da kusan kayan ta'addanci waɗanda suke son a kawar da waɗanda suke ƙiyayya da su. Wanda kaga daga nan idan kila ka kai ga kujeran mulki maybe kila za ka yadda su wa'annan matasa ɗin. So idan ka yadda wa'annan matasan kaga daga gaban me zai faru kaga in ka daina ba su abubuwan da ka saba ba su a lokacin kila ya kon neman zaɓe kaga za su je su kama bidan hanyoyin da suke ganin kila ita ce mafita gare su domin sun riga sun yi nisa a cikin ire-iren wa'annan abubuwa ɗin. So kaga daga nan ne za ka ga matashin da bai saba ba saboda kawai harkar bangar siyasa ya koma ɗan ta'adda. Wanda kaga wa'annan abubuwan su kansu idan ana son a magance su su dole sai an koma ga 'yan siyasa sun tabbatar da cewa ba za su sake yi da matasa wajen bangar siyasa ba sannan kuma ba za su sake ba su wa'annan kwayoyin wa'anda suke amfani da su ba. Ita kanta gefen gwamnati kuma kaga akwai buƙatar gyara hanyoyi wanda kusan wa'annan 'yan ta'addan suna amfani da kusan hanyoyi ne wa'anda ba su da kyau inda mota ba za ta ma iya bi ba wanda idan suka ɗauki mutane suka bi za ka ga kojiya na tsaro sun so su bi su ba za su iya biyan su ba wanda hakan ya tuna min akwai wata ƙaramar hukuma a cikin nan su fito watan Gwarayyo wanda akwai waje su kutum wanda ni na bi wannan hanya ɗin akwai waje su kutum wanda gabaki ɗin ma jami'an tsaro ba za su tsaya wajen nan ba domin kusan wuri ne wanda aka san hanya ce ta biyu wanda su wa'annan ta'adda suke bi sai dai za ka ga 'yan banga kawai suke iya zama wajen. So kaga kusan wannan ya nuna cewa kenan kamar akwai ja baya ga gefen su kansu wannan 'yan ta'adda ɗin wanda hakan ya sa ma na tambayi wani su me yasa su jami'an tsaro ba za su iya zama wajen ba sai yake gaya min cewa su wa'annan 'yan ta'addan su wa'annan 'yan banga ɗin su kaɗai suke iya jaro wa'annan yan ta'addan kuma wai hanya ce wadda ta fito cikin daji zasu fito bakin titi kuma su ketara su wuce su je inda zasu je wanda kuma ba zasu ji ma kila wani fargaba ko wani abu a cikin rayuwar su ba kila ko ganin ga akwai jami'an tsaro ko wani abu haka kawai ba zasu ji koyon ba kawai zasu fito su tafiyan su inda zasu je
amma in bangin ba sa yi musu komai ne su mar koya suke karewa da su
mata da muhimmanci abinda kenan ganin na kai su wa'yan ta'adda yanzu sun yi jami'an tsaro makamai saboda shi jami'an tsaro in zai tafi daji kamin ya tafi dole alburushin da za a bashi za a san guda nawa ya tafi da shi
ana kidayawa
in ya dawo kamin ya tafi ya kai bindigan na amori na sai an binciki bindiga da ya tafi da ita ta ya dawo da ita sannan alburushi nawa ya halba sannan sai ai kiyasin da sun ka tafi wannan daji minti nawa sun ka dauka bullet inda sun ka tafi da shi ya isa karewa ko bai isa karewa ba duka ga su ƴan ta'adda wanga abin suna nan da shi akwati da an tashi iya nauyin diba ka iya abin da zaka diba suna da jikka wanda zubawa ɗaya suka
ba wanda yake kulawa a cikin su
babu wanda ka kulawa shi kuma jami'in tsaro dole sai an lisa fa mai in ya tafi ya dawo ma za a tambaye shi ina saura wani ma ko da za a tura su ga daji kila wannan bindigar tashi alburusan da a ciki ba su taka kara sun ka karya ba amma tunanin akai ya tafi ya kare rayukan mutane
wato gani akwai yana kamata a ce an gyara bello da daddaka ta blazer mama asa da ni malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake akan jami'an tsaro tun farko fari kila muna ji kila a can baya ana yi mana bayani duk da yake ba mu san wannan lokaci ba na ce a tun farko inda za a dauka mata jami'an tsaro tun farko za a dauki mutane na gartattu wanda ba wai didin wai zaman danwa kake ba waye kake a'a za a diba cewa wani na ka iya kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cewa kila mai anguwa haka ko kuma hakimi ko kuma dagaci shike iya bada wani mutum wanda shi ha ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma
wato sai mutum yana da shaida mai kyau
yawwa yana da shaida mai kyau ko bai taɓa aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi to amma yanzu ni a dumban mamaki a ce wanda ke da aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na gurgume ya shiga cikin waɗannan aiki to ta yaya ka gani cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyinsu sai kuma abu na gaba wanda na so yi magana a kai ne game da dangane da Comrade Yahaya ya yi magana a kan kishin ƙasa ni ina ganin akwai wani abu da ya kamata a ce tun farko wanda an ka riga an ka bari wanda idan habba shi an karawo ba tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shishibe su ba kamar yadda ake karanta ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin kasa tsabagi ne
matasa ku dakata nan makon gobe Allah ya kaimu za mu daura A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Ma'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
A gaida Nasura da Ma'ali Kaya, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga baban gida Ibrahim da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa ya zaka jami'an tsaro a Najeriya sun kara daukan matakai na tsaro a jihar Yobe dangane da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai jihar ta Yobe a yau din nan Litinin kakakin rundunar yan sandan jihar ta Yobe DSP Dongus Abdulkarim ya shaida wa yan jaridu cewa an dauki kwararren matakai na ganin an tabbatar da tsaro a ciki da wajen jihar shugaba Buhari dai zai amfani da ziyara a jihar Yobe wajen kaddamar da babban filin jirgin sama na daukan kayayyaki dake da maturu da wani babban makaranta na secondary model da aka gina sai kuma babban asibiti mai kula da mata da ƙananan yara da kuma babban kasuwa na da maturu sai kuma jaridar Disday daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Kogi ta aike da ta haddata tuhuma ga daya daga cikin sarakunan jihar wato sarkin Ibra Ohinoyi of Ibraland Dr. Ado Ibrahim bisa zargin da ake masa na yin zagon kasa ga ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai a jihar Kogi a makon da ya gabata. Gwamna Yahaya Bello shi ne ya aike wa musaragin mai daraja ta daya takardar tuhuma da ake zargin sa da kin halarta da kin marabalale ga shugaban kasa a lokacin da ya kai ziyara domin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ya gudanar. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na karyata rahotanni ne da wasu kafofin yaɗa labarai suka bayar da ke cewa dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar zaka an garzaya da shi wani asibiti da ke birnin London sakamakon rashin lafiya da yake fuskanta. Sai dai kuma wata sanarwa da kakakin yaɗa labaran yakin neman zaben sa na Atiku Sanata Dino Malaya ya fitar ya ce Alhaji Atiku Abubakar yana dan garas ba kuma ba abin da ya same shi. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike sakamakon harin da wasu 'yan bindigan suka kai a wani tashar jirgin kasa da ke karamar hukumar Igube a jihar Edo inda kuma suka yi awon gaba da fasinjoji da dama. Akasarin wayanda aka sacinta suna kan hanyarsu ne ta zuwa birnin Wari a jihar Delta. Wani rahoto da rundunar 'yan sandan jihar Edo ta fitar ta bayyana cewa 'yan bindigan dauke da manyan bindigogi kera AK-47 sun kai hari ne a ranar Asabar a wannan tashar jirgin kasa tare da yin awon gaba da fasinjoji da dama. Ni dai hukumar jiragen kasa ta Najeriya ta ba da umarnin rufe tashar jirgin kasa. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaranta na mai da hankali ne akan zaben Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar dokokin kasa Amurka bayan da aka yi zabe har sau 15 kafin ya kasance kakakin majalisar dokokin na kasar Amurka. McCarthy dan jam'iyyar Republican ya gaji kujeran ne daga hannun Nancy Pelosi da ke zama 'yan Democrat.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Hukumar kula da lafiya ta China NHSA ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ba za ta hada da Paxlovid na kamfanin Pfizer a cikin sabunta jerin magungunan da ke kunshe da tsarin inshorar lafiya ba, kamar yadda kamfanin na Amurka ya nakalto tsadan maganin COVID-19 da yawa. Maganin rigakafin cutar ta COVID-19 a halin yanzu yana cikin babban tsarin inshorar lafiya na kasar a ƙarƙashin matakan wucin gadi da hukumar da ke kula da shirin ta gabatar a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce lokacin da aka samu hawan masu kamuwa da cutar. Jiya Lahadi kasar Rasha ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare akan kasar Ukraine inda aka kashe akalla mutane 2 yayin wani fada a gabashin Ukraine. An kashe mutum daya a harin da aka kai a Bukmod, sannan wasu 8 sun samu raunuka a cewar gwamnan Donetsk Pablo Krylenko ya kuma bayar da rahoton hare-haren rokoki kan Kramatorsk da Konstantinivka. Shugaban Amurka Joe Biden ya tashi zuwa birnin El Paso na jihar Texas jiya Lahadi dangane da idansa yadda dubban bakin haure da ba su da takardar izinin shiga ke tsallakawa kan iyakar kasar da Mexico. Ziyarar tasa ta zo ne kwanaki bayan sanar da cewa za a ba mutane 30,000 'yan kasashen Cuba, Nicaragua, Haiti da kuma Venezuela izinin shiga Amurka a kowane wata, kuma a ba su damar yin aiki bisa doka har tsawon shekaru 2 idan sun nemi shiga daga kasashensu na asali, sannan su tsallake binciken rayuwa da halayyarsu da kuma tabbatar da cewa suna da mai tallafa musu da kuɗi a cikin Amurka. Magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro da suka ki amincewa da shan kayi a zaben da ya yi sun mamaye majalisa da kotun koli da fadar shugaban ƙasa a babban birnin ƙasar Brasilia. Matakin na zuwa ne mako guda bayan rantsar da abokin hamayyarsa mai sassaucin ra'ayi Shugaba Luis Inacio Lula da Silva.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammadu Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Carl, Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.